Mustafa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Yayin da hukumomin jamhuriyar Niger suka himmatu zuwa kimtsa uwaye da yara da malamai domin komawa karatun boko a kanana da matsakaitan aji da suka hada da primary, college da secondary a ranar 15 ga watan October wannan shekara 2020, a wani bangaren masu bada karatu wa manyan mutane da suka hada da latijawa da tsofaffi da ma matasa mazan su da mata da ba su samu damar yin karatun boko ba sun soma shirye-shirye yan horar da wannan sashen na bangaren al'umma, kamar yadda Mala Abdu Qais shugaban makarantar waye kai na yaki da jahilci na santar kankuwa shuwaye na garin birnin Kwane ya mini karin bayani.
Yanzu muna bisa tsare-tsare da watan da ya shude mun yi taro na malamai kuma mun yi taro na yan committee makaranta saboda shirye-shiryen tashin karatu. To karkashin waɗannan taro mun tsaya da abubuwa na farko dai dangance da zubin kuɗin karatu wata guda an ka ba makoya daga ɗaya watan Oktoba zuwa 31, bayan shi ɗaya ga watan Nuwamba za a buɗe makaranta. To wannan lokaci da mun ka dauka na zubin karatu saboda a ba mutane dama harin karatu jikka 10 aka biya an maido shi jikka 5 maza da mata. Sannan abin da ake bukata cikin watan nan mutum ko kadan gare ka jikka 2 ka ai zuwa nan kahin karatu ya tashi ka zuba jikka 5 kar wata karatun wata 6 na za a yi jikka 5 saboda ba a shiga aji da bashi bana. Kenan kowane kahin a tashi karatu an ba mutane wata guda su yi zubi. Bayan shi cikin tsare-tsaren da muka kuma mun tanada a yi ma malamai recyclage da yake dama malaman mu duka waɗanda muka aiki da su na kenan a yi musu sabon horo a ƙara dan zazawa su inda duka dai malaman mu na babu bakin malamai waɗanda muka aiki da su na an so mu horo yau kwana 4 mun kai cikin horo kwana 10 za a yi kenan daga 1 ga watan Oktoba zuwa 10 ga watan Oktoba muka so mu horo. Sannan kuma dangance da azuzuwa duka azuzuwan da mutane sun kasan muna buɗa akwai aji na 1 na 2 na 3 sashen Hausa sannan akwai ajin wanda aka ce ma FLS da Turanci kamar France langue seconde ana nan Turanci harshe na 2 bayan yaren ka na gida to za kuma makuwa za su shiga koyon Turanci bayan shi kuma akwai CMD wanda ake yi karkashin ta farin ana certificate to yanzu da yake an bar certificate kenan duka waɗannan azuzuwa tun da Hausa har Turanci duka bana mun tana da su abinda mu muke kira ga mutane kamar da yadda sun ka sani azuzuwan dama takaitattu na kuma malaman mu takaitattu na kenan duk wanda ka niyya shi shiga wannan karatu shi kama jikin shi shi zo akan lokaci annan mu muna da adadin lokaci da ya kai an kare kuma sai bade duk yadda ka so kai karatun nan baka iya inda da mun kai adadin ruha dauka dalibai mun tsaisuwa su kuma bangaren mata kamar yadda mun ka saba can cikin unguwa in an samu mace 20 waɗanda sun ka hada kan sun ka zuba jikkar su biyar shirye muke mu kai musu malamai su ma bangaren su
wannan karatun waye kai ko yaki da jahilci wa waɗanda ba su samu damar cin muriyar karatun boko ba akwai mutane da dama da suka ci muriyar shi a jamhuriyar Niger kuma na Sadu da Alhaji Sani mai kasance dake kasancewa ɗaya daga cikin su ga abin da yake ce midi
lalle muna ɗaya daga cikin ɗaliban da an ka faru harkan nan da mu kuma gurgurdon hali cikin mun dan cicira abin da muka cicira to ka san da shi magidanci ba dole ma abu kai ba amma yaran da suka dore waɗanda ba su da yauni bisan wayar su gaskiya sun dace don akwai masu da suka habbre be kenan ta kawo taimako 100% kuma makaranta ce wadda gaskiya a jinjina mata ta kama ma gwamnati ta yi yaki da jahilci sosai he da inda ba ka zato kawai da birni tunda su ko da cizo kake in kana da lokaci suna kana zuwa a wayi ma kanka kuma a karantar sheka abinda zaka iya waye debe jahilci cikin kanka kaga kenan abu ne wanda kowa ke bukata gaskiya muna mun ji dadin su kuma Allah ya taimaka musu don su karatun su ma shi a karatu wanda nan da nan sai ka ji faransai su ba irin kamar a ce lakkon labu inda zaka zuwa a ga mutum 70 cikin class ba yaro bai iya ganewa kaga aida karatun canda lokacin kuncin zakkuwa gaba ai sanda dalibi 30-35 suke cikin class yaro tun shi na class ta uku ai horan shi gaskiya ana ci gaba kuma ana zahin ganewa sosai wurin su
a nasa bangaren shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun yaki da jahilci a cikin gundumar birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani dangance da irin kokarin da hukumomi na ƙasa ke kawowa don bunƙasa karatun yaki da jahilci haka zalika yayi bayani dangance da irin amfanin da yaki da jahilcin ke kawo a rayuwar al'umma ta yau da kullum musamman irin wannan lokaci da duniya ke fama da allobar coronavirus ko covid-19 ko covid-19 a faransance ga Ahmadu Kane
ayyukan da gwamnati take dangance da yaki da jahilci suna da yawa banda makarantu wanda ake budawa zuwa ga manyan mutane awayo akwai husa a ta daukar yara wanda aka hidda masu shekaru daga 9-14 su ma ana koya musu karatu kuma a maida su makarantu wancan na naira gwamnati tana kawo tallafi tunda a bikin malamin kasa akwai kudi da ake kebewa na buda makarantun yaki da jahilci banda shi na gwamnatin ma akwai abukan hulɗa na gwamnati su da kansu suna zawa suna kawo kokari suna buda makarantun yaki da jahilci in ka dauka ma misali a nan da'irar ta birnin Kwanni tun daga bara zuwa bana akwai wannan projectin nan wanda yake kawo gwamnati tallafi dangance da gyaran gandari da ake ya bude makarantu sun kai 90 a nan community Kwanni kenan sai mu ci kaga ni gashi aiki na bangaren gwamnati kuma gashi na abukan hulɗa wanda su ma duka kenan duka kokarin da ake a samu ayi aiki sosai ne yaki da jahilci saboda al'umma ta amfana da shi kuma ta samu ta kawo goyon baya dangance da cigaban kasa gabaki da amfani ba da iyaka saboda duk mutumin da yazo yaje shiga makarantun yaki da jahilci ya koyi karatu da lissahi yana amfani da shi a rayuwar shi ta yau da kullum kenan kunan dangance da sana'a kake ta noma kiwo kasuwanci dangance da aiki da kaman kaidodi na kare kan ga cututtukan zamani duka anan ana koyo misali ma ga wannan zamanin da muke ciki na covid-19 a cikin makarantun yaki da jahilci sosai ana yadawa ana wannan karatu domin al'umma ta dauki matakai na kariya
ungiyoyi da makarantun ne na gwamnati da masu zaman kanunsu da ke aiki aino a jamhuriyar ta Niger domin bunƙasa karatun waye kai ko na yaki da jahilci a birane da ƙauyukan kasar na taimakawa domin yaki da jahilcin ga mutane da ba su ci gajiyar zuwa makarantun nan boko ba a lokacin ƙurciyarsu a wannan kasar Haruna Mamman na bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa a kan yanki dole. Shirin da muryar Amurka take kawo masu sauraron mu domin sanin halin da kasuwanni da farashin kayayyaki yake ciki da kuma tsananin koran gwamnati da aka samu musamman tun lokacin da cutar nan ta corona ta bazu a cikin duniya kuma ta shafi sha'anin kasuwanci da mu'amala na yau da kullum na al'umman Najeriya da ma yadda yake kasancewa waɗansu ƙasashe na duniya. Da haka ni Faruk Musa na zagaya yankuna daban-daban a wajen Abuja inda kasuwanni suke bunƙasa domin gane wa idona ga kuma firaya ta da su da ta kasance sai a saurare mu.
Sunana Lawali Dan Uda.
Deme-deme kake saida?
Ina saida tumatur da albasa attarugu da carrots, green beans, cucumber, cabbage da dai sauransu dai.
So yaya farashin su yake kafin corona nan da kuma yanzu da corona ta gagari kusan al'umma tun da ta jawo ƙarin farashin da kayayyaki da yawa?
Eh to gaskiya a da akwai sauki amma kuma zuwan corona nan sai abubuwan da sun ka ƙara komai dai ya ƙara tsada.
Wato kana nan kamar da ba a fita ba a zuwa ko ina an rufe ƙasa gaba daya farashin ya fi takura fiye da yanzu ko?
Eh to gaskiya kusan dukkan wajaji ko yanzu ma haka. don albasa ma 33,000 yanzu buhu daya, shi kuma tumatur 20,000, 17,000, 18,000. Randa an samu sassauci ne a samu 15,000, shi kuma a Tarugu ana samun karamin buhu 10,000, can baya kuma 4,500. Shi kuma kabeji yanzu buhu 10,000 ne, da kuma 5,000 ne, yanzu har 10,000, 12,000. Sai kokumba ana siyarwa 10,000 yanzu, can da kuma 4,000, 5,000.
To kamar su tattafe da Tarugu fa, kamar nawa farashin shi yake a da da kuma nawa yake yanzu?
To kamar a Tarugu da karamin buhu 3,000, 4,000, yanzu kuma har 10,000 ana siyarwa. Wata rana ma yana kai kamar 12,000, 15,000, bayan da baya kama. Shi kuma tattasai ana sayar da shi 20,000, 25,000. Shambo kuma ana sayarwa 10,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Amma kafin zuwan wannan corona din, har 3,000 ana samun buhu 2,500.
Amma ku daga wurin da kuke zuwa, ku sau ne farashin ke karuwa ko kuwa ku ne ke kara saboda kudin mota ko ya karu?
Daga can inda muke zuwa ne wurin siyan kaya.
Amma wanda kamfanoni ke yi ana shigowa kamar kayayyakin abinci ko kayan almasarufi da sauransu, wannan ba mamaki da aka ga ya kara farashi saboda korona. Amma wannan kamar gida ne, yan manoma ne ke nomowa a gonaki, me yasa farashin yake tashi maimakon ya zama yadda yake a da?
To gaskiya yanzu ba zai yiwu ba ne, kamar yanda ake siyarwa a da, a ce kuma yanzu a siyar, kaga taki ya yi tsada. Ko daga manoman idan aka ce su ma su siyar kamar yanda ake siya a can baya, gaskiya za su faɗi, saboda taki ana sayar da shi 17,000, 15,000, wanda bai cika kyau ba 10,000, da taki 5,000 ne, 6,000, 7,000. To yanzu ga taki har 15,000, yana neman ma ya kai 20,000.
Idan ka dubi yawan mutanen da ke sayan kayayyaki gurin ku a da, yanzu ya ragu, kuma in ya ragu ko yaya kuɗin shigar ku yake kasancewa a matsayin ku na ƴan kasuwa masu neman riba ga abun da suke saidawa?
Gaskiya ya ragu matuƙa, saboda a da ana samun ciniki fiye da yanzu. Duk da dai a ce kaya in yana tsada kamar an ɗan fi neman shi, saboda wasu masu ƙananan kasuwa kaɗan wayanda ba su kai wasu ba suna bari, wasu su ci gaba da sai kasuwa yana tafiya sosai. To duk da wannan tsarin da ake, gaskiya masu saye sun ragu, kamar yanayin ne dai kawai kowa na cikin wani yanayi na rashin ba kuɗi, ga tsada ya yi yawa, ba kowa ke iya siya ba. Kuma yanayin dan samun kuɗin shiga, in kasuwa na tafiya ai kowa dan fi jin daɗi, amma saboda ba tafiya kaga kowa na cikin wani hali wanda sai a hankali, kawai sai dai Allah mana magani.
Da farko sunana Bello Muhammad.
To menene farashin kayayyakin da kake saida, kamar su ga katon-katon na kwai, ga kamar sadin cinka, mangyada, ga shinkafa, ga samobita da dai
kaman shinkafa ina saida ta, a yanzu muna sayan buhun 26, amma a da kan corona muna sayan buhun 18 a inda muke sayan sa. Yanzu sai mu 10 kg muna saida shi 3,600 buhun.
To ita shinkafar nawa kake saidawa?
Ina sai 26 ina iya saida ta 26,500 zuwa 27 a buhu. In mudu ne kuma muna dan auna ta mu saida ta 850.
A da
kafin corona muna saida ta 650, haka muke saida mudun. Saman bita a lokacin muna saida buhun 2,600, 2,500 kafin corona, amma yanzu 3,600 ne. Da kuma fulawa, muna sayan fulawa a lokacin 10,000, amma yanzu muna sayan ta 14,000. A lokacin muna saida mudun 300, amma yanzu 400 ne. To kaman kuma sauran abubuwa kaman su spaghetti, da muna saida 180, amma yanzu 250 ne. Katon dinta 4,500 maimakon 3,800.
To kaman man gyada fa da na gani, shi kuma ya farashin shi yake, da kuma klinta na wanki, ina so su ma ka bani farashin su a da da kuma farashin su a yanzu.
Kaman yanzu kilin a da muna sayan katon din 2,800, amma yanzu muna sayan shi 3,000 ne. Muna saida shi 3,100, kaman a da mun sayi shi 2,800, muna saida 2,900 zuwa 3,000. Farashi ne da muke bada shi a haka. Kaman yanzu madara peak, abinda muke sayanta a da, muna sayanta ta sace din 8,700 amma yanzu na senta 9,200 maimakon da muna saida ta 50-50 amma yanzu 60-60 ake saida ta da kuma madara dano maimakon da muna sayan buhun 25-27 amma yanzu muna sayan sa 47 zuwa 45 ka gani kaman siga da muna sayan shi 15-13 amma yanzu na sayan shi 18 kafin corona ma wannan siga muna sayan shi 13 ne kai har ta koyi yanzu ya kara kudi abinda muke saya 900 yanzu 1,200 ne kire na kwai guda daya
to wayannan farashi na kayayyaki shin masu saye ana zuwa sayan ne ko ku ana saye ana kuka ko ku masu saye sun ragu ko ku karuwa suke yi
gaskiya masu saya sun ragu kuma kowa ya zo saya korafi yake yau in ka bada farashi gobe in ka zo ya canja yau in an saida da 100 da naira 50 gobe in ka zo da 100 ne ba farashi daya abubuwa kowa dai yana kuka akan abubuwa farashi babu daya ba daya yanzu kai mun saida shi wancan satin 1,100 yau yana 1,200 kaga da sauransu komai ya ƙara kuɗi kenan duk abin da kuma suna complain mutane kullun farashi canje mu ce fiya muka yi haka kasuwa ta ce
to ya jarin ku da karfin ciniki da karfin arziki da kuɗin shiga da kuke samu a wannan lokacin idan aka auna shi da kafin corona ta zo
ai a wannan lokacin ba za a ce akwai ci gaba ba saboda yau in ka sayi abu na 1,100 gobe in ka koma ya zama 1,500 ko 1,300 kaga a wancan an saida kai ciko ka sayo kuma in ka zo ma sai ka saida sai ka ciko zaka sayi wani to don haka gaskiya wannan kasuwa maganin ci gaba kamar yadda muke samu da saboda yanzu abubuwan duk wanda ka saida ba ka sai shi yanda ka saida ba sai ka yi ciko ba ka same shi hakan ba tukun ka zo ka kara ka saida shi yasa
to akwai bambanci da kasuwan nan taku da ke cikin yankuna da Abuja da wayanda ke can wasu garuruwa ko wadansu yankuna ko mayan kauyuka haka da ke zagaye da Abuja
eh to bambancin dai ba yawa duk kusan ɗaya ne ma ba wa iya Abuja gaba ɗaya Najeriya duk inda ka je kowa yana kuka kan farashi yau in ka sai abu ya kara ba iya Abuja ba amma nan Abuja da kenan nake to nan zan iya cewa nan na sani saboda ta yau ma na je kasuwa timatir din da nake faɗa ma sai karen jiya na gongonin sai shi 6,500 yau na koma aka ce mun 8,500 na sace da na saya 3,000 na ji an ce mun 4,100 to yanzu na zan saida kwastomomi har kyale shi ma ne ban sayo shi ba saboda kullun kari ba dadi ke yasa
to ya maganan haraji ko takurawa na jami'an tsaro ko kuma jami'an da ke karɓa haraji da dai sauransu idan ka auna shi da abin da ake da kafin corona da kuma yanzu takura iri ɗaya ce ko akwai bambanci
gaskiya takura ta wajen haraji da sauransu ba zan ce iri ɗaya bane ba ko da akwai bambanci saboda yanayin abubuwa in ka je nesan ma bambancin farashin ba wani yawa bane kuma ga mota sun ƙara kuɗi in ka sayo ka ƙara in ka zo ka samu ba bambanci
saboda haka kana nufin da sayan kaya kusa da inda kake ya fi ce za ka je nesa ka sayo saboda ga kuɗin mota ga jami'an tsaro kuma su karɓa haraji da kuma ƙarin farashin ba wani bambanci za ka samu tsakanin nesa in ka je da kusa ba ko
haka ne gaskiya saboda in naje nesa na samu bambancin kadan ne kuma in nazo kudin mota ya kara sai suna kuka an kara musu kudin mai da sauransu su ma can yan kasuwan sai suke kudin haraji ya karu to in nazo in an yi lissafi ya ga bambancin kadan ne shi yasa muna zuwa gurin waɗanda manyan jilolin da suke gaba da mu din sun sayo sun zo mu ma yi mu saya ana saboda komai yanzu ba sauki duk abin da ka buga komai yayi sama
to nan za mu dafa aya shirin na kasuwa ka muke dole Umar Faruk Musa ne daga Abuja, Nigeria.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin
amin summa
sauraro idan ana biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki inda muke tattauna batun wasu sinadarai da ke haddasa cutar daji wato kansa Dr. Mubarak Labaran Liman zai karkare da kira ga al'umma game da illolin waɗannan sinadarai da kuma yadda za su yi ta'ammali da su sannan kuma mu karkare da bayanai akan ranar lafiyar idanu ta duniya wanda ya daidai da wannan rana ta 8 ga watan Oktoba.
To wallahi gaskiya kan hajjia wannan matsala ce sosai, saboda farko dai in kika duba akwai wannan babban shiri da ake da shi na gwamnatin tarayya ne da za a yi abin kasa harkar noma. Kuma tabbas noma ita ce ginshikin al'umma mai duk masana'ar da mutane muka fito gara da ita.
Kuma tabbas
dole ne mu samar da abincin da zamu ciyarwa da kanmu. To amma kuma a bai daya dole a wani bangaren a kungiyoyin abu ana duba tokar kokarin bunƙasa harkar aikin noma sai a yi kuma fadibare. Saboda a lokacin da manomi aka yi ta kokari yayin mu'amala da wannan kayayyakin nagaran yadda yana mu'amala da su, kuma ya zama a bayan wani lokaci ya zuwa kwanta bayi da lafiya ya samu ciwo sun da ayi ba a samu ribar da ake
zuwa samu ba.
To babban wayar da kai shine gaskiya ya kamata a ce yadda gwamnati take da shiri na kaman bunƙasa ya kamata a shigar da shi kanshi shirin wayar da kan su kansu manoma akan illoli da matsalolin amfani da waɗannan abubuwan. Dan mun san abu ne mai wahala wai a ce za a ce wai a daina amfani da waɗannan abubuwan, tunda gaskiya mutane a riga da an ji daɗin su kusan duk duniya ma ana amfani da su. To amma kaman abu ko a nan kasashe masu tasowa mun suka ci gaba ko inda kuke mun san akwai wannan matsaloli sosai sosai, ko kwanan nan akwai riba sosai da aka kai da su kamfanin kaman da suke wannan glyphosate wanda su ne sinadarin da yake kashe ciyayi da mutane suna da sharo'i a nan Amurka wanda sun kaɗa yuhu wanda ko yanzu na akwai compensation da za su biya kawai ga dala biliyan goma ga mutane wanda suka kamu da cutar kansa a sanadiyar mu'amala da waɗannan sinadaran. To babban dai wayar da kai shi ne farko mu kira ga su manomanmu su sani cewa da takin zamanin nan da su wannan sinadaran nan na kashe ƙwari da na kashe ciyawa suna da illa, shi ne farkon su kira da kuma wayar da kai. Ba wai abubuwa ba ne wanda ke kawai kamar ruwa da za ka iya mu'amala da su ba su da wani matsala, a'a don haka wajibi ne a wajen amfani da su a bi iyakacin matakai na kariya wajen kare kai wajen amfani da su. Kuma har ila yau akwai daidai kaman adadi wanda ake da a yi amfani da shi, wajibi ne a tsaya a yi amfani da wannan adadin yadda su kaman wanda suka yi maganin nan suka faɗa a yi amfani da shi, kar a dinga gota wannan adadin, saboda kaman misali maganin kaman ƙwari wanda ake sawa su kaman kayan abinci don saboda a ajiye su za su iya samu manoma sukan sa shi fiye da adadin da aka nema a sa. Kuma har ila yau su wannan sinadaran kaman na irin ayyabu suna da kaman wa'adi in an sawa abinci to sai sun yi wannan wa'adin, ɗauki wannan wa'adin kaman na expiry date kafin a fitar da wannan abincin a sayar a ci shi. Yawan jira kisa mutum da ya yi na shekara ɗaya ne shekara biyu sa shekara uku, zai samu kaman manomi ko kuma ɗan kasuwa zai sa wannan abin ya ajiye abinci a su bayan wata uku kuma ko wata huɗu maganin bai gama aiki ba za a kuma fitar da abincin a kai kasuwa kuma a sayar da mutane.
Subhanallah.
Su kuma yi amfani da wannan abin. To wannan sauran maganin iyanan da tasiri iya da karfin shi dan da ya expire ba. To duk wannan ka'idojin gaskiya ya kamata a ce dole ne mu alkaman kuma kuna da rawa da raku taka sosai matsayin kafofin yaɗa labarai wajen wayar da kai al'umma da gane dukkan waɗannan abubuwan akwai instruction ko kuma bayanai ne da za a yi amfani da su kuma yadda za a kiyaye kai wajen amfani da su. Ya kamata a ce manomi duk lokacin da ya sami zai amfani da wannan abin da ya tsaya ya karanta wannan abu ko bai iya karanta bai nemi wanda ya sani ko su ma'aikatan gona wanda suke taimaka manoma don su dinga wayar da kan mutane su nuna mutane yadda za su yi amfani da wannan abubuwan. Don ya zama na manomi ya yi noma an samu amfanin gona mai kyau kuma ya tsira da lafiyar shi.
To ai manufar wannan shiri kenan likita na wayar da kan al'umma.
Kuma Allah ya taimaki jama'a mu gabaki daya, Allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya da mu da duka abokan zamanmu da iyalanmu da yankunmu da abokan arziki.
Ya bona ke wajen likitocin duniya babu kamar likitan Najeriya. Salauta ga kana likitocin duniya da suka ɗan mutuwa mu yi rayuwa. Ya bona ke wajen likitocin duniya hadde a ce likitan Najeriya.
To wannan kenan. A yau shirin namu ya yi daidai da ranar da ake bikin yaƙi da matsalolin gani ko kuma lafiyar ido a duniya wanda aka yi wa lakabi da World Sight Day. Shi yasa muka ga ya dace mu yi shimfiɗa akan wannan matsala da ke da matuƙar muhimmanci. Bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da ba sa iya gani sosai kuma ba su da damar samun madubi na gani. To wakilinmu Hassan Maina Kaina na wurin taro a wannan lokaci da nake hada wannan shirin da za a tattauna wannan matsala ga abin da ya dan gutsuro mana.
A halin yanzu muna nan harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja bangaren kula da lafiyar ido, kuma ina tare da ɗaya daga cikin jami'an da ke wannan kungiya ta ma'aikatan lafiya da ke kula da lafiyar ido, ya kuma yi mana bayani dangane da muhimmancin wannan rana da kuma abubuwan da ake sa ran za a yi a yau da kuma irin jan hankali da za su yi wa gwamnati.
Sunana Suleiman Ibrahim, ma'aikaci na kiwon lafiya a asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja da ke Gwagwalada. Yau 8 ga watan Oktoba, ranar Alhamis ta biyu a cikin wannan wata, ita ce rana da aka ware domin wayar da kan mutane game da abin da ya shafi lafiyar ido. Aka sa mata suna World Sight Day, ma'ana ranar gani ta duniya. Abin da a yau ana son a gabatar da bayanai da wayar da kai da jan hankali game da abin da ya shafi lafiyar ido, saboda bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da suke da damuwa ta ido, kuma da yawan waɗannan mutane za su iya samun waraka in aka sanar da su abin da ya kamata su yi. A ware kuɗaɗe da kayan don neman kayan aiki da magunguna da sauransu domin kula da lafiyar idanu. Abu na uku shi ne a ware waɗansu mutane na musamman, shi ne target population, wanda da sun riga sun samu damuwa ta ido, domin a yi masu bayanai nasu na musamman akan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su bari domin idanuwansu su inganta, abin da ya saura na ganin su ya tsaya kada ya yi da salalacewa da taɓarɓarewa, abin da za a iya maidowa wanda aka rasa na ido a maido da shi. So wannan shi ne abubuwa na musamman da ake son a gabatar a irin wannan rana. Wannan rana da muhimmanci ga duk ma'aikatan lafiya da suke gefen ido. Rana ce da ake gabatar da jawabai da kasidu da jan hankali ga gwamnati domin a ware kasafi na musamman domin kula da lafiyar ido, samar da kayan aiki da magunguna da duk abin da ya kamata domin a kula da lafiyar ido na al'umma. Akwai mutane da yawa da suke fama da ciwon ido, wanda idan aka wayar da kawunansu aka sanar da su abin da ke damunsu, aka kuma samar da kayan aiki da magani da sauransu a hanya mai sauki, za su samu waraka, za su ci gaba da gani da idanunsu.
To anan za mu karkare wannan shirin, muna fata an amfana. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Jama'a ƴan Najeriya da dai sauran jama'a, maza da mata, ina yi mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu. Waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya kyauta namu. Sannan ƴan uwa dangi, muna yi muku gaisuwa ta ta'aziyya, kuma Allah ya ta'azantar da mu duka. Allah kuma ya kyauta ta mu makoma. Allah shi ya yi dan Adam, ya sa dan Adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum. Allah kuma shi ne shugaban komai, shi ne ke da komai, shi ke da kowa a ƙasa. An ka samu mutum indai hankalalle ne, baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa. Mu waɗanda muke talakawa domin ƙasarmu, abin da za mu yi shi ne gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zukatan mutane, ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba. Yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa, a fara tun daga ƙasa a yi sama, to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu. Allah ɗaya ke da mu, Allah ɗaya da ke da kowa da komai. Don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau, sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci. Idan za a yi bari ya zama mai amfani, sai a yi da tunanin Allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu. Zaman lafiya shi kan kawo albarka, zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a ƙasa. In arziki samu, sai ga an samu kwanciyar rai. Wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke ƴan Najeriya mu bada gudunmuwa wanda za ta taimaka ƙasar mu ta zauna lafiya. Allah ya mana taimako. Amin.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.